أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ايوا مسلمي منا قارا جدد غوديان مو غا الله سركي وندا يا حلچ كووا دا كومي كوما يا بامو سامون دامر حدوا دا كو ا cikin wannan darusa masu tarin albarka darusa wanda muke karatun addinin nan wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta mamu muna fatan Allah ya taimake mu a cikin samun kyakkyawar shiriya da kyakkyawan aiki da kuma kyakkyawan dacewa a ranar lahira. Yau da taimakon Allah mun kawo cikin darasi na 34 wanda muke bayanin wane ne Allah subhanahu wataala da dalilai. Dalilai kuma wanda suke kama hankali. Mun ce kuma suna da tarin muhimmanci musamman suna ƙara sa imani da yarda ga Allah nan namu. Ta yadda ba za mu samu shakku ko kokwanto ba game da kasantuwa ta Allahmu. Abin da yasa yake da muhimmanci in mutum ya samu wannan yaqini kuma ya kore shakku dan ba yiwa shakku ya kasance akwai shi a cikin zuciyar mutum kuma akwai shakku tare da shi. Shakku da yaqini ba su haduwa. Muna kawo dalilai ne dan yaqinin mutane da yarda su ta ƙara ƙaruwa cikin zukatansu da imaninsu da Allah ta yadda ba za su samu matsala wurin aikata ibadunsu ba, ba za su samu rauni wurin aikata ibadunsu ba. Mun sani al'ummarmu wasu daga ciki suna fama da matsala ta gane kasantuwar Allah, shin akwai shi ko babu shi. Wasu ma yana sa su ibada ba su damu da ita ba, sallah in sun yi ba su yi gobe, ko kuma in sun yi wani ba ya yi ma in ba ranar Juma'a ba, kai wani ko ranar Juma'a ba ya sallah, sai ranar Idi, wani ko ranar Idin ba ya sallah, sai an ce maka Ramadan ya zo, wannan lokutan malamai suna ta wa'azi gidan radio, gidan tele, a wurare daban-daban ana ta yawan wa'azi, ana jawo hankalin mutane cikin bin Allah, sannan ne zaka samu tsoron da ake gaya ma mutane na wasu abubuwa za su faruwa, mutum yakan dan ji ihsasin su, yake yana jin akwai ihtimalin wannan malaman akwai gaskiya suke faɗi, saboda ka zai zo ya azumi ya zanki sallah din kawai gwalgwadan wannan wata din na Ramadan, amma yana wucewa komi ya aje kawai guda, wai wannan an samu yana da matsayi kenan. Alhali wani in ka duba ko wannan din ba ruwan shi da shi, ba ruwan shi wai da watan Ramadan ya zo. Na'am, in an zo ranar sallah mutane yana farin ciki, shi ma zai dinka sabin kaya ya sanya ya hito tare da mutane yana annashuwa da faraha. Wannan ne kadai abin da yake iya musharaka tare da musulmi. Wanin ma wannan ma bai dame shi ba, saboda mi duka saboda imani na wannan bawa din yayi karanci, hujja wanda za ta gamsar da shi akwai Allah ta yi karanci, babu malamai wanda za su falfado da tunanin shi da kwanan da yake yi na tunani su gaya mishi kai ka tashi akwai Allah, babu su. Kusan ma duk wanda za su nuho shi su zo mai da zancen Allah bai san wannan zancen, bai san kuma ya zanna kujera guda da su. Saboda haka nan dalili wanda ake kawowa game da Allah yana da muhimmancin gaske. Saboda haka nan ci gaban wannan bayanai da muke yi, muna son mu ƙara wa mutane cewa wasu daga cikin ayoyi da suke taimakon mu cikin gane akwai Allah, mu zo mu zanna mu kalli halitta wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi na mutane ne, na ƙwari ne, dabbobi ne, kai hatta itace ne. Allah bai halicce su kawai iri guda ba, sai da yi su kala biyu, mace da namiji. Me yasa? Wannan muna son mu yi ishara ne kenan kan dalili na malaman zance. Saboda su malaman zance suka ce mu ya ishe mu mu kalli rayuwa cewa an farar da ita ne, an samar da ita ne daga farko, kuma ga ta nan tana ta ci gaba. Suke kawon ga dalilin suna cewa yanzu ba ka ganin wannan hikima ta Allah da ya halici halittu hakala biyu, mutum ya halici namiji da mace, haka nan sauran dabbobi, inda Allah ma yake cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Dukkan komai na halitta Allah ya ce mun halicci ne kala biyu, amma saboda mi? Saboda ku yi tunani ya aka yi shin wannan halittun da muke gani kala biyu wani ne yawan ga abin? Na san ba ni ne nayi ba, na san kuma ba wani wanda ke kusa da ni shi yayi shi ba. Kai akwai wata mata wadda babban ma'aikaciya ce, da nake tambayarta ki ya aka yi kika yi imani da Allah wanda dacan baki damu da biyayya ga Allah ba? Take cewa tarihi yana da tsawo, ɗaya daga ciki abikiyata ta jami shi ma ta yi ta ƙoƙarin ta kwatanta mu ne akwai Allah, in zo mu yi karatu mutai makarantar da suke karatu. Na ce mata ta ƙyale ni, ta yi ta yawan damuwarta wanda a ƙarshe ta samu cikin ikon Allah, ta ce ki zo kona sau guda ne kawai ina son ki saurara ki ji, in abin bai miki ba sai ki ce to shikenan ba ruwanki. Matan nan ran nan dai ta daure, ashe Allah yana nihin shirya da ita. Ta bi wannan abin ke tata ta wannan hanye da ta ji wa'azi shikenan, sai ta dawo ita ma ce take lizimta ta hiya makaranta fiye da wata abin ke tata. To a takaice dai tambayar da na mata niki cewa ki in an tambaye ki me yake nuna miki akwai Allah, da wani dalili wace hujja tunda ke yar boko ce, kin yi karatu cikin boko, kin yi zirhi, yanzu gaki kina cin amfanin wannan karatun na boko, gaki da ƴaƴa, mene ne hujja ki yanzu ke da miki ganewa? Take cewa ni ina gane akwai Allah tunda duk abin da na kalla asalin abin komin kira da za a mishi a gyara shi a mai kwaskwarima, in gida ne, in abin hawa ne, sawa'un abin hawan jirgi ne, mota ne, mine ne, in wayoyi ne wanga wanda muke aiki da su, radio ne, tele ne, kwamfuta ne, kai ko mine ne, ta ce na duba sai in ga asalin halitta abin ba mutum ya yi shi ba. Na'am mutum ya zo ɗauke shi ya sarrafa shi gyara shi mai kwaskwarima, kamar in ka ɗauki gida ƙasai asalin ta dawa ne ta Allah ce, ko mi ka duba asalin shi sai ka gani na Allah ne, in ma ƙarhi ne aka ɗauka, in ma ƙasa ce, dutse ne, daga cikin ina aka haddar su, in man fetur ne, in ma mine ne, in darma ce, kai ga sunan duk abubuwan da ake halitta za ka gane cewa daga asali daga Allah ne. Ita wannan ta ce ni ya ishin dalili akwai Allah, ya ishin dalili duk abin da nake gani ɗin nan asalin shi na wata kudura ce wanda mutum dudduba da shi bai sai kirarin shi yayi abun ba, amma yana yi kirarin jama'a na zo na sarrafa na gyara ko abin yana bada amfani ku zo ku saya har ma su bada kuɗi. Kenan kun gani wannan dalili nata yana kama hankali. To Allah da ya halicci mutane, ya halicci dabbobi da sauran halittu kala biyu, ya ishe mu dalili. Har ma lokacin Annabi Nuhu, lokacin da aka nemi tsarkake ƙasa, sai Allah ya bada umarni cewa Annabi Nuhu ya dauki kowace halitta kala biyu, inda yake cewa hatta idza jaa amruna wa farat an-nuru qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn. Anan ma saboda ci gaban rayuwa ta duniya dole sai da kasantuwar abu biyu na kowace halitta, Allah ya ce a dauki abu bin nan a sa cikin jirgin ruwa wanda aka umarci Annabi Nuhu da yi. Wannan a takaice yana nuna mamu kikkiawan tunani na cewa akwai Allah. Yanzu cikin wannan kikkiawan tunani din, muna iya tambaye kanmu yanzu yaya muke iya gane, misali wannan shi ne mai tsari, shi yayi tsari kuma mai hikima ne, kuma mai kudura ne, kuma mai ilimi ne. Wannan cikin darussan da za su zo nan gaba kenan. Amman shin hida saboda darasi na gaba za mu iya gane cewa ana gane wanda yayi tsari da abin da aka yi tsari ta hanyar kallon abin da ya tsara. Kamar mu yanzu misalin da muka bada, masu hankali suna kallon abin da Allah ya tsara sai su yi imani akwai Allah, ko kuma kamar wasu da muka ce suna kallon tsari na rayuwa ne sai su ce wannan tsari yana nuna mamu to akwai Allah. Kamar da muka bada misali, za ka kalli tsari na gidaje ne, misali ta yadda za ka ƙara ganewa. Yanzu mu ɗauki manyan garuruwa wanda suna da manyan gidaje masu kyau da tsari na wuta da gas, hatta wurin aje motocinsu mai kyau, hanyoyi manya-manya masu kyau da tsari, hankalinka yana nuna cewa lallai akwai wanda ya wannan tsarin. To wanda ya wannan tsarin mai ilimi ne, kuma mai ilimi shi ma kana gani mai ilimi ne. Amma yanzu abin da muke so mu sani cikin wannan, aka ce duk lokacin da kake son ka san wannan mutumin mai ilimi ne, mai hikima ne, mai tsari ne, ka kalli ayyukan da yayi, ka kalli Allah ayyukan da yayi sai gane ashe mai tsari ne. Ka kalli Allah kan baiwar da yayi maka da tsarin rayuwarka da tsarin rayuwar al'ummar da kake tare da su, kana gane mai tsari ne. Suke cewa misali ka kalli mutum wanda aka san shi shahararren malami, sai ka duba ta wace hanya ka san shahararren malami ne. Misali na Sayyid Taba-Taba'i wanda ya rubuta littafin zaka ji mutum ya ce maka Al-Mizan, saboda ya bada babban gudunmawa, ana cewa ya rubuta littafin shi wajen shekara 20 yana rubutun wannan littafin. Shekara 20 kawai wannan littafin yake rubutawa na tafsiri na Al-Qur'ani. Wannan babban malamin sai aka san shi ta hanyar wannan tafsiri nashi. Da ka ce tafsiri Al-Mizan an san shi ne ake ne. Alali kuma cewa ko bangaren falsafa ma yayi suna. Haka ne yanzu in ka kalli Sayyid al-Imam al-Marhum Imam Khomeini rahmatullahi alayhi, da an fade shi me ake tunawa? Duk inda ka fadi ruhullah, an san waye ruhullah. Saboda mi canji da ya kawo, juyin juyi hali da ya kawo a cikin ƙasar Iran, zaka samu mutane sun san wane ne alhali sayyidul imam ko kuma mu ce kawai inqilabi ya kawo a'a ya kawo wasu littafai yayi wasu littafai da dama ya shahara da ilimi da dama wanda suka san su sun san shi amma sai ya zama to mutane ma ba su cika kallon wannan ba yanzu bangaren akhlaq a lokacin shi ana cewa babu malami na akhlaq wanda in yi maka wa'azi kan tarbiyya kan jan hankali zaka samu duk ɗaliban da yake ma wa'azi sun kwashi kuka me yasa saboda baiwa da Allah ya bashi amma aka yi sanin shi da wanda ya kawo juyin jin hali a takaice wannan irin abun ma shine ke da kai a cikin Allah ka kalli kyakkyawan halittar shi kana gane cewa mai tsari ne kenan anan muna kira ga dukkan mutanen mu su zo zanki tunani kan halittun da suke gani dan su gane akwai Allah kuma su gane hikimar shi da kudrar shi da ilimin shi anan muke dakatawa sai kuma darasi na gaba idan Allah ya kai mu wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin